الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 30 ga watan Rabiul Thani hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda yayi daidai da 5 ga watan Disamba shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin juhudu Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali fi muharabatil gulu fi tabdi wanda dalibin sa mai suna Falih bin Jibril hafizahullah ya tattaro daga cikin fatawowin Sheikh Rabi bin Hadi dangane da abin da ya shafi yaki da ainihin zakewa da shantakewa a cikin manhaji na ainihin salaf. Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Eh, yau zamu tashi shafi na nawa? Shafi na 21 daga tsakiya. Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Wajibuhu tabligu da'watillahi bil hikma.
Eh, kada a manta da karatun da ya faɗa satin da ya wuce cewa an tambaye shi shin yana halatta a kaurecewa wanda yake sallama ga ƴan bid'a, yana sallama ga ƴan bid'a kamar yana sallama ga ikhwanul muslimin, yana sallama ga ƴan harakiyin, yana sallama ga ƴan takfiriyin, yana sallama ga kaza, kuma yana zama tare da su amma kuma ya tabbatar cewa su ƴan bid'a ne. Kun lura? Wato yana zama tare da su amma yayi ikrari cewa su ƴan bid'a ne, sannan kuma yana kyaman ilimin jarh wa ta'dil, baya son ya ambaci a ambaci ilimin jarh wa ta'dil. To shi ne Sheikh Rabi hafizahullah yake cewa yaya za a yi mutum ya zauna tare da ainihin ƴan bid'a, ikhwanul muslimin, ƴan harakiyin, ƴan takfiriyin, ya za a iya zauna tare da su? Shin ƴan salafiya dama suna zama tare da ƴan bid'a? Shi ne cewa in an samu basalafi wanda yake mai ƙarfi a wajen salafancinsa, wanda yana da iko, yana ganin zai iya isar da da'awa cikin ƴan bid'a, zai iya shiga cikin ƴan bid'a ya isar musu da da'awa, kuma zai iya shiga cikin ƴan hizbiya ya isar musu da da'awa bil hujja wal burhan, yana da hujja, yana da dalilai wanda zai iya yi, sannan kuma zai iya yin tasiri a cikinsu, ba za su yi tasiri tare da shi ba. Yana ganin in ya shiga cikinsu zai iya tasiri, su ba za su yi masa tasiri ba. To wannan wajibinsa ya ce an yastalida bi ha'ula wa yad'uhum, shi ne ya yi cuɗanya da waɗannan ya kira su, ba maganan hajar a nan wajen. Inda ya cika wannan sharaɗin kada ya yi hajar, ya zauna tare da su, ya karanta da su addini, ya fahimtar da su. An gane? Ba wai don cin abinci ba, ba wai zai zauna da su don ya ringa cin abinci da wajensu ba ne, ko don shan Five Alive ko abin da ya kama da wannan, kada ya zo don shan wani abu ko kuma don wani mudahana ko kuma wani abu daga cikin al'amarin duniya ko kuma ikirari akan barna, ya ga suna kan barna ya shiru. Inda ya zauna a cikinsu suna yin kurakurai, ya nuna musu kuskurensu, ya fito fili. An gane? Shi ne fadilatu Sheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali yake cewa kawai zai tarbe su ne a masallatai, ya tarbe su a masallatai ya kira su ya yi musu da'awa, ya tarbe su a kasuwanni ya kira su ya yi musu da'awa, ya shiga mota tare da su ya yi musu da'awa. Kun ji? Wannan shi ne karatun da muka yi satun da ya wuce. To yau sai ya ce wajibuhu, abin da yake wajibi na malami na salafiya shi ne
tabligu da'watullahi bil hikma,
shine isar da da'awa ta Allah da hikima,
wal mau'izatul hasana,
da wa'azi mai kyau. An gane? Kun ji an ce da hikima da wa'azi mai kyau. To yanzu in kuka auna tsakanin abubuwan da ke faruwa a garin Najeriya, ina a Najeriya kasan mu, wanda suka taso kwanan nan suke da'awan su ne ƴan salafiya na gaskiya, wanda mu mun san ba haka bane. Ina ba dan gane wannan? Mu mun san suna da fikira wacce ba ta salafiya ba gaskiya. Wayannan mutane da suke kiran kansu wai su ƴan jarh wa ta'dil ne, wai to shin sun yi aiki da wannan nasiha kai suna ma jingina kan zuwa ga shekara bi sun yi aiki da wannan nasiha na shekara bi bin Hadi Umair al-Markali hafizahullah cewa isar da da'awa da hikima da wa'azi mai kyau shin yana daga cikin wa'azi mai kyau ka samu babban malami wanda ya dade yana wa musulunci aiki dan yayi kuskure a wani abu ka zage shi ka kira shi jahili ka kira shi daƙiƙi ka kira shi wawa ina ba san gano wannan ka ce ma bai ma san komai na ilimi ba wanda zai zauna ya karantar da kai shekara 30 ka zo da dan guntun larabcin ka ce wai bai ma taba yin karatu ba ka ce jahili ne yanzu ma ka karantar da shi ina ba san gani shin dama yana daga cikin manhaji na da'awar salafiya rashin kunya ga manyan mutane yana ciki to kaga dai abin da Sheikh Rabi ya faɗa nan wajen yin da'awa da hikima da wa'azi mai kyau idan an san mutum yana karantar da sunna yana karantar da aqida yana kan manhaji sai ya kuskura wani abu ko da kan manhajin ya kuskure to ana yi masa magana ne mai laushi a nuna mai kurakuransa amma waɗannan yara da suka taso yanzu babu sauki yanda ka san in suna wa'azi yanda ka san mutum na shan kwaya kaga suna yin magana ne yanda ka san dan kwaya ko yanda ka san dan daba yana magana ka san wanda ya sha kwaya baya cikin hayyacin sa zai iya saki duk abin da ya fito a bakin sa to su ma waɗannan mutane ba sa duba darajar mai daraja dama wanda ya san darajar mai daraja shine mai daraja kaga mutum ya san darajar ka to dama shi ma mai darajar ne ya fito ne a gidan daraja amma kaga mutum bai san darajar uban kowa ba zai iya zagin kowa ya wulaɗanta kowa ya ci mutuncin kowa to dama kaka raba ɗaya biyu ka san dama kai ka san dama ba sai an faɗa ba an gane wannan ko to saboda haka wajibi ne isar da da'awa da hikima da wa'azi mai kyau ba wai zagin mutane bane yake nuna kai ka kware da cin mutuncin mutane da wulaƙanta su ba shi bane ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana وجادلهم بالتي هي احسن haka Allah yace na'am
na'am fa hadha idza jalasa fi baytihi bi hujjati hijran an al bid'i
to wannan misali idan ya zauna a gidansa da hujjan wai kaurecewa masu yan bid'a akwai wasu mutane zaka su ba su wuce su 10 ba a garin gaba ɗaya ba a garin gaba ɗaya ba su wuce 10 ba amma kwata kwata ba sa mu'amala da kowa wai suna yin hajar mubtadi to ai yan bidiya za su yi murna da ku kaga kun je kun kulle kanku a cikin daki iku iku ku goma kaga babu wani ci gaba ga da'awan yan bidiya za su so irin ku kaga in kun kulle kanku ba ku mu'amala da kowa ba ma wanda zai san ku shikenan alhamdulillah kun binne kanku ku da kanku kai makan kulle kafali ku binne ku ba ba ai a matsayin ku da kuke ku goma nan kuna buƙatar ku fito ku wayar da kanku mutane ku nuna musu hakikanin menene aqidar ahlus sunna menene manhaji na salaf menene kaza sai zaman to kuna yin gaba da kowa ba kwa magana da kowa ba kwa zama da kowa shin wannan da'awar salafiya ne to akwai mutanen da suke da'awan su yan salafiya ne haka suke yi a ƙauyen su ba sa mu'amala da mutane ba su wuce su 10 ba in ma sun kai 10 za su ce ma wancan kada kai mu'amala da shi dan hizbiya ne wancan kada kai mu'amala da shi sufi ne wancan nan kaza ne wancan nan kaza ne wancan dan izala ne su ba ma wanda suke ki kamar ma dan izala in sun ganka da dan izala kamar sun ganka da fir'auna na ba san gano wannan to irin wannan shine Sheikh Rabi ke cewa irin wannan mutumin wanda ba shi da tasiri fil mujtama idan ya zauna cikin gidansa da hujjan wai kaurace ma yan bid'a
fa hadha mautu da'wa
wannan mutuwan da'awa kenan na ba san gani wannan shine mutuwan me da'awa irin abinda suke kaga mutane 10 sun takaita ba sa zuwa su yi wa'azi ga kowa yanzu haka samu amawa na yan bid'a ba malaman su ba kai kuma ka tsara su sosai a wajen ilimi ce in ka zauna a wajen su da nufin yin da'awa kuskure ne ba kuskure bane ya kamata a ce kai din nan ka zauna cikin amawa na yan bid'a kana nuna musu abin da yake sunna kana nuna musu aqidar tauhidi kana nuna musu manhaji na salaf a hankali kana janyo su zuwa ga fahimtar sunna a hankali kana dauke daddaya suna fahimtar sunna shin wannan shi yafi zama maslaha ko kuma ka kulle kanka ka ringa gaba da kowa a cikin garin eh wannan ne yafi zama maslaha to shine Sheikh Rabi ke cewa fa hadha idza jalasa fi baitihi bi hujjati hijrani ahli albidai, wannan in ya zauna a cikin gidansa da hujjan wai kaurace ma yan bid'a,
hadha mautu da'wa,
wannan shine fa mutuwar da'wa, wannan kaman ya kashe da'awa ce ta sunna.
Amma
ba dan gano wannan misali
insanun jahil,
mutum ne wanda yake jahili
da ifu shakhsiya,
mai raunin shakhsiya, jahili ne, bashi da ilimin addini, yana da rauni ga shakhsiyansa.
Idan sami'a ajna shubha
akhadahu, wato idan yaji dan shubha kadan sai shubhan ta kama shi, a gani in yaji dan shubha kadan sai shubhan ta kama shi. Misali
hadha yanbaji an yanzuwa min ahli shubhi wal bid'ah,
to ya kamata irin wannan ya ceci kansa, an gane, ya nisantar da kansa daga ma'abota shubha da bid'o'i. Idan ka san kana da rauni wanda in ka dan zauna da yan bid'a ka dan jefa ma shubha zai ma tasiri, zai raunana ma aqidanka da manhajinka, to wannan ya kamata ka ceci kanka, kai amfani da hadisin nan Annabi ke cewa sirra min al-majzum firaraka min al-asad, ka guji kuturu yanda zaka guji zaki. Kaga in ka guji kuturu, me yasa ke gudun kuturu? Ana gudun kuturu saboda tsoron kada kai mu'amala da shi, ka dauki wani abu na ciwon sa, ko ba ka ba? To wannan ciwo kenan na kuturta. To ina kuma in ka san cewa kana da rauni, idan ka zauna tare da dan bid'a zaka kwashe wani bid'an sa, ai ya kamata ka guje shi fiye da ma yanzu zaka guje zaki, saboda kada yayi wasa da aqidanka ko manhajinka. An gano wannan? To anan wajen kaga zaka yi hajar. Idan mutum ya san shi mai rauni ne zai ringa hajar mubtadi. Me yasa yayi wannan hajar din? Yana yi saboda ya kwaci imanin sa. Saka mutum yakan yi hajar farko dan ya kwaci imanin shi. Idan ya san yana da shi da ifu shakhsiya ne shi, yana da rauni ga shakhsiyar sa. Sannan kuma yakan yi hajar saboda ya kuntata ma yan bid'a. Ana yin hajar dan a kuntata ma yan bid'a. Saboda yan bid'a misali idan ya zama baka mai sallama, baka mu'amala da shi, baka zama tare da shi, zai shiga cikin kunci. Amma wannan fa yana tasiri ne in mai faru. In ya zama to ahlus sunna suna da karfi, suna da tasiri a cikin wannan mujtama din. Su kuma yan bid'a su ne yan kadan. Idan ahlus sunna suna da karfi, suna da tasiri, kuma ahlus sunna akwai manya-manyan masu kuɗi, ahlus sunna su ne shugabanni masu mulki. To kaga idan ya zama to shi dan bid'a din yana buƙatar aikin gwamnati, ya san sai ya zo wajen ahlus sunna. In yana neman wani kuɗi, zai so masu kuɗin ahlus sunna su dinga bashi zakka. A nan sai a zo a ba kowa zakka a tsallake dan bid'a. In ana ba da aiki, idan dan bid'a ya kawo application, sai a ki ɗaukan aikin shi, a ce abin da ya sa ba za a ɗauke shi ko dan bid'a ne shi. Kaga irin wannan hajar din zai yi tasiri ko ba zai yi ba? Saboda ahlus sunna suke da ƙarfi, suke da ƙarfi, suke da faɗi-faɗa a ci. To irin wannan a nan wajen ahlus sunna za su iya amfani da ka'idar hajar mubtadi. Amma idan ya zama to yan bid'a suke da ƙarfi, suke da tasiri, suke da mulki, suke da ainihin masu kuɗi, suke da kaza, wanda kai din nan idan ka koma ka kulle kanka a ɗaki ka wa kanka ne, su za su yi farin ciki baka koma kai ta hajaru. Za su yi farin ciki tunda hajarin ka ba zai cutar da su ba, kai ne za ka cutu. Za su hana ka aiki, za su hana ka zakka, za su hana kowa ya yi magana da kai. In za ka nemi aure a wajen a hana ka aure, a ce kada wanda ya baka aure wahabiya ne da kai sauransu. Kun fahimci wannan ko? To kaga ashe kenan hajarin mubtadi akan yi shi in zai yi tasiri. Amma in baya tasiri kamar yadda malaman salafiyya suka faɗa, ba a yin hajar sai yana da tasiri. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa, Bakar Abu Zaid littafin da ya yi wanda malaman salafiyya na duniya sun yarda littafin nan littafi ne wanda ya kamata ɗalibin salafiyya ya karanta ya fa'idantu da shi, shi ma ya yi wannan magana. Al-Allama Ibn Baz daga cikin fasarori, daga cikin fatawoyin shi ya yi wannan magana. Ibn Usaymin ya yi, kai malaman salafiyya kakaf sun nuna hajar mubtadi ana yin shi ne akwai tasiri. In babu tasiri kada ka yi. Ina ba san gano wannan shine abin da malam ke faɗa a nan wajen. Idan ka san cewa kai mutum ne mai raunin shakhsiya, da zaran ka ji dan shubha haka dan sai ya kama ka, an gane ko? To ya kamata ainihin ka kwaci kanka ka gudu daga yan bid'a, saboda kaka fada cikin shubha, ka nisance su. Kada ka zauna, ai kada ya zauna tare da su.
Walakin idan taraka al-insan,
sai dai idan mutum yazo ya jarabe ka
sallama alai
yayi maka sallama daga cikin wayannan mutanen sai wani yazo ya jarabe ka ya ce ma assalamu alaikum
kul wa alaikas salam
ka ce mai wa alaikas salam an gane ko ka amsa mai amma ka ce mai wa alaikas salam
lakin antu jalisuhum wa taqulhum
sai dai ka zo ka zauna tare da su ka ci wa taqulhum antu jalisuhum wa taqulhum ka dinga zama tare da ƴan bid'a ka dinga zama tare da wayannan ƴan ikhwanul muslimin ne ƴan mumayya ne su ƴan hizbiya ne su ƴan wato sufiya ne su masu miyagun aqidu ƴan hakika ƴan isma'iliya badiniya ƴan shi'a rafida ƴan kaza ƴan khawarij da sauransu ka zauna tare da su kana cin abinci tare da su kana dariya kana tafawa kana yin dariya da su
wa tajlisu ilayhi
ka zauna zuwa gare su a shafiran duniya
fa anta fi hadha muqti
to kai a cikin wannan kai kuskure sunanka mai kuskure
mai zulubi altahu mukhalifun li manhaj as-salafi
saboda abinda ka aikata shi ya saba wa manhaji na salaf
mukhalifun lis-sunnah
kuma ya saba wa sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam na ba ta gano wannan to kaga irin wannan wane ne in yaji wannan zai kyamaci wannan manhaji din manhaji ne wanda yake matsakaici babu guluwi babu tafridi amma a nan fa Najeriya zaka wasu mutane ba su wuce komawa sai wani yazo ya ce yana yin tahziri ya ta tahziri ga malamai shi kanshi fa shi kanshi yana bukata a yi tahzira da ma a kanshi an gane shi kanshi yana bukata a yi tahzira da kan amma shi ne wai yake bude baki wai yana tahziri a daina sauraron karatun wane a daina sauraron karatun wane a daina sauraron karatun wane fa'idu shay la yubi ya za'i kana majruhi ka zo ka ce a daina sauraron karatun mutumin kirki mutumin da yake da fikira na haddadiya sai ya ce a daina sauraron karatun malamin salafiya shin wane ne ya fi cancanta ya yi tahziri ga wani shin dan salafiya ne kamata ya ce a daina sauraron dan haddadiya mai fikira na haddadiya ko mai fikira haddadiya ne zai ce a daina sauraron dan salafiya ina ba san gano wannan to za ka ga wayannan mutane ba wuya sai su ce wai suna tahziri kai wane ne za ka yi tahziri na ba dangane sannan kuma idan ka da sauraron wayannan masu afkar na haddadiya din nan za ka ga kai za ka dauka ma kaman salafiyan nasu ne wane daga yau ku sani ba dan salafiya ba ne ko dama kai ne kake shigarwa kake fitarwa shin salafiya dama dariƙa ce wanda akwai shehi akwai muqaddami wanda shi yake shigarwa yake fitarwa ai salafiya aiki ne idan ka yi aikin da ya dace daga da aikin magabata ka tsaya aqidanka na magabata ibadanka na magabata manhajinka na magabata shin mutanen duniya akwai wanda zai fitar da kai shin a Najeriya salafiya nawa yi a duniya wa yake da salafiya abu to wane ne ya isa ya zo ya ce ya fitar da ni alhali ni na tsaya kyam ina karantar da na tsaya na yi na karanci salafiya na kudirce salafiyanci shine aqida na shine ibada na shine suluki na shine manhaji na shine komai nawa sai wani yazo da karfin sa yace zai fitar da ni to ai amsar na ba shi dama can ba naka bane balle da naka fitar da ni inda naka ne sai ka fitar da ni ku fahimci wannan ai kai din da kake maganar ma shin ka ma shigo cikin salafiya kana fada wata fikira ce wacce ma ba fikira bace ta musulunci ba fikira bace mai kyau to kai ne kuma kake cewa zaka fitar da wani misali Allah shi kiyaye wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
wani ne yace kada din sauraron wani malami saboda shi malami yana karanta Qur'ani yace kada din sauraron shi saboda shi yana cikin demokrasi ne yayi haka
cewa kada a dinga sauraron malami saboda malamin na cikin demokrasi shi malamin kaman yayi yana cikin demokrasi
shi yana supporting wanda suke a government kuma shi dan izala ne to yace fara dinga saurare ne audio din shi
yan kaga shi karatun Qur'ani in mutum ya karanta Qur'ani karatun yayi kyau wani ne ce kaka saurare karatun shi idan malami ya zama to mai da'awa ne zuwa ga bid'a ya zama to idan ka saurare shi zai iya ma tasiri a cikin rayuwa har ka shiga cikin aqidan shi kowa ya san demokrasi ba shi da kyau duk mutumin da ya san salafiya ya san demokrasi ba tsarin musulunci bane to wane ne zai zo dan wannan mutumin yayi karatun Qur'ani shi kenan ka zo ka shiga demokrasi saboda shi shi ana cewa ka saurari mutum ne ba in yana da tasiri wanda bai da tasiri ba shi ka saurari karatun shi shin da ka saurari karatun shi kenan ka shiga cikin aqidar shi a'a malami wanda yake da'iya ila bir atihi wanda in kana saurare shi zai iya ma tasiri ya janyo ka zuwa ga aqidar shi aka ce kaka saurare shi abin ji wannan amma dai ku sani democracy ba tsari bane na musulunci democracy salafiyanci ba ta goyen bayan democracy hatta kasashen musulmi daga an samu democracy musulmi ba sa son democracy an tilasta musu ne su bi wannan tsari din yawa wa alaikum assalam
shi inda mallaye magana kan tsara zona da Nvidia ko a yi magana a zona ana dariya da su
eh
in wannan kanika ne ko yayin kanin kuma shi ma Nvidia ne kuma ba zona da shi
kanin mutum dan Nvidia za ku yi alaka da shi na dan uwa amma ba za ka tsaya kana wuta wani fira da wani na wasu abubuwa da shi ba sai dai abin da ya shafi ka kai mai ziyara dan uwa kun gaisa shi kenan dan uwanka ne amma sakin jiki da shi har ku zo yana ganin kamar abin da ma yake yana da kyau bai dace ba eh wa alaikum assalam
ana yayi sa'udiya su akwai wasu da suke cewa daga cikin abin da yasa suke cin ziyara saboda suna cikin democracy da wujen su ke nan
a ka'ida bai dace malamin addini ya kutsa cikin siyasar democracy saboda cikin siyasar democracy akwai kurakurai da yawa farko dai tsari ne wanda yake ba na musulunci ba sannan kuma cikin democracy akwai wasu abubuwa da yawa wanda sun yi karo da addini democracy yana goyon bayan wato dan adam ya tsara dokoki wanda ba na Allah ba dan adam yana iya tsara dokoki ya halatta ya haramta ya yi kaza sannan democracy yana ganin kowa da kowa ɗaya ne da musulmi da christian da mai bautan gunki da dan kungiyar asiri da kowa duk ɗaya ne gaba ɗaya to haka democracy baya bambanta tsakanin musulmi da kafiri to haka irin wannan tsari wanda ya nuna da musulmi da kafiri gaba ɗaya suna da equal right to gaskiya ga wannan tsari ba na musulunci bane sannan kuma wato ba abin tsarin musulunci ba abin qur'ani da hadisi wajen tsara dokoki in za a tsara dokoki yan majalisa ne na dattawa da majalisar wakilai su ce zama su tsara ainihin dokoki wanda a cikin su akwai kafiri akwai musulmi akwai kaza kuma suna tsarawa ne ba wai da qur'ani ba suna tsarawa da kwakwalwansu ne za ga wani lokaci sun halarta ainihin same sex marriage sai a zauna a tattauna ko kuma akwai sanda na jiba ana so a halarta shan wiwi an zauna a cikin majalisa ana so a halarta shan wiwi cewa ya kamata a yi tunani ko shan wiwi za a yadda ko a ce an yadda a ringa shan wiwi a Najeriya kaga irin wannan in dai za a ringa irin wannan an taɓa yin haka wani lokaci don za a ringa yin haka kaga irin wannan tsari in ka duba ba tsari bane mai kyau to malamin addini tsakanin shi da wannan tsari shine ya ringa yin wa'azi ga masu tsarin su ji tsoron Allah ba wai ya shiga cikin su ya zama kamar su ba kuskure ne gaskiya malami ya zo ya kutsa cikin democracy ba daidai bane malami ya kamata alaƙar shi da ma'an demokradiyya ya yi musu wa'azi ci su ji tsoron Allah su koma zuwa alqur'ani da hadisi an gane wannan ko baya kamata malami ya yi irin wannan hudda da su da sauran su haka nan amma yanayin idan malami ya zama to ba wai mai ilimi bane yana buƙatar karantarwa ya kamata a wayar da shi don malamai da yawa ba san sharin demokrasi ba da yawa mutane a Najeriya wani yana maganin demokrasi kamar musulunci ne dan ina jin wani zai hudu ba ce jama'a siyasa ba addini ne yana wannan siyasar demokrasi din addini ne kaga shi mutane ma suna buƙatar a karantar da su meye demokrasi a nuna musu ma tushen demokrasi din dole wannan yana buƙatar lokaci mai tsawo mu yi hakuri da mutane mu nuna musu irin hadarin wannan al'amari wannan shine eh wa alaikum assalam
sai ne tambaya akwai wani malami a gurin shi kuma mai ce talibin shi yace shi aka ba kungiya sai da kyau cewa wannan kungiya an kafa shi saboda dawa ne yace saboda inda yana da kyau da manzon sallallahu alaihi wasallam ya aika mazu bin Jabal zuwa Yaman da yaje gurin zai kafa wani kungiya yace da wa musulunci ne yake so da wannan ba san da shi ba cikin musulunci
in zai yi wannan zai ce kafa kungiya ba shi da kyau abin da ya kamata ya kawo littattafa ya kawo magana Ibn Baz da Usaymin da Albani ko ya kawo maganganun malaman sunna ba irin wannan misali na hankali ba a gani ya kawo misali ne na hankali amma su Ibn Baz da su Usaymin da su waye ai sun ba da fatawoyi da yawa kan ansarus sunna ai kungiya ce tana da ainihin chairman tana da secretary tana da kaza mun ga fatawowin lajina al-da'ima game da jama'atu izalatul bid'a wa qamatu sunna na ba san gane lajina al-da'ima ta bada fatawa kan wannan ita ku lajina bata soki kungiyar izala a matsayin kungiya ba sai dai a soke ta a matsayin kila tana da wani manhaji amma in an kafa kungiya an tambaye su kungiyar izala sun ce kungiyar izala da awace ta kaza 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 to kaga shikenan in dai kungiya tana kan sunna su lajina al-da'ima ba su soke ta ba amma idan suka zo suka gano cewa to ai wannan kungiya ta zo yanzu tana shi tana kutsawa cikin demokradiya sannan kuma tana kira zuwa ga khuruji ga hukam sannan kuma suna inkarin wasu hadisai ingantattu suna inkarin sihiri suna inkarin kaza to kaga anan wajen za a jarra hasiri ba wai dan kafa kungiyan ba dan wannan akida ta zu da manajin su abinda malamai suka soka kan ansaru sunna ba kafa kungiyan ba malamai sun soki ansaru sunna ne bi alura da ansaru sunna a da can suna kan sunna da akida amma daga baya sun canza sun koma suna hada kai da sufayi sun koma kuma suna neman duniya sun koma suna inkarin wasu hadisai ingantattu sun koma a cikin su akwai wasu ƴan akalaniyin to kaga wannan an soki ba wai ita kungiya aka soka ba an soki wani abu ne wanda ya faru yanzu daga baya a cikin kungiyan a da babu shi misali na ba ta gane saka malamai sun yi sabani malamai suna da tattaunawa akwai malaman da suke ganin katukwata kana kafa kungiya akwai masu wannan fahimta kamar Bakar Abu Zaid shine malamin da na sani a cikin littafin sa hukumul intima shi yana ganin kwata-kwata a ce an kafa kungiya dan ayi da'awa kada ayi amma su Ibn Abbas su Albani su Usaymin ba sa ganin wani matsala kan wannan wai nan manyan malamai kaga jama'atu ansaru sunna da aka kafa ta lokacin tun zamanin zamanin Hamidul Faqih Faqih zamanin wannan zamanin wannan Hamidul Faqih abin nan Faqih Hamidul Faqih da kuma wannan Abdulrazzaq Afifi wanda wayannan manya-manyan malamai ne dukkan su gabaɗaya sun kafa wannan kungiya sannan kuma malaman duniya sun san da wannan kungiya babu wanda ya tur da wannan abun ba a fara suka ansaru sunna ba sai da ta fara yin wasa da aqida ta zo ta kutsa cikin harkar siyasa ta zo ta shiga cikin ta saba wa manhaji na salaf a lokacin da aka fara yin raddi ga ansaru sunna na ba san gane wannan a taƙaice dai abinda ba a so shine kungiyanci ba wai kungiyan ba inda ita kungiya da kafa ta tana kan an kafa ta ne akan aqidan salaf da manhaji na salaf na ba san gane ba a sanya wani san rai a cikin ta ba to wasu daga cikin malaman sunna suna ganin babu laifi amma Bakar Abu Zaid na ga mu ga abin da ya faɗa nan eh to Allah shi taimake mu eh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك